لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي مثال البركة مسلاتي مغلقة لكي نتكين جرم بوتي ajar bauchi a wannan yammaci mai albarka na juma'a. Yau muna 21 ga watan Ramadan, hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443, wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan hudu miladiya ta 2022, a wannan majalisi wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma. Muna cikin tafsirin suratul hajji, muna kan aya ta
25.
Kafin mu shiga, za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi. Akwai wanda yake tambaya game da kashe miciji da muka yi magana. Ya ji na ce a kashe miciji duk inda aka gan shi. Wannan shi ne al'asul ɗin banda micijin gida. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce micijin da aka gani a gida an mishi wani. Wasu malaman sun takaita wannan hukunci ga micizan Madina, ba na ko'ina ba. Wasu kuma sun ce a na ko'ina ya kamata hukuncin ya shafe su. Amma dai akwai macijin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi wannan ko'ina inda aka gashi kashe shi, shi ne wanda yake da za a gashi yana da wani zanen biyu, haka zane biyu a bayansa. To wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarnin kashe shi a ko'ina ne, ba tare da jira ba shi izini ko wani abu ba. Ban faɗi wannan ba saboda ba matsalar kashe miciji muke magana a kanta ba. Wani lokaci akan taƙaita ansa ne akan fatawar da aka yi, ba sai an shiga wasu bayanai kuma da ba su ne mahallin fatawar ba. Muka ce za mu yi haka, wasu abubuwan za su yi faɗi. Shin ɗan wata shida za a iya cire masa zakkar fidda kai ko yanzu aka haife shi? Inda an haife shi ya riski watan Ramadan kafin faduwar rana, idan an haife shi bayan watan Shawwal ya bayyana. In an ga wata aka haife shi kenan, shi bai riski Ramadan ba, ba zai shiga ba. Amma in dai kafin rana ta faɗi a kwanan, wato kwanakin ƙarshe ko a kwana na ƙarshe kafin faduwar rana aka haife shi, to wannan ya shiga cikin wanda za a fitarwa da zakka ballantana kuma wanda ya yi wata shida. Shin ya halatta yin addu'a a cikin sujudi ko tahiyya a cikin sallar farilla? Kwarai kuwa a cikin sallar farilla a nan ne ma Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya koyar da tahiyya ya ce thumma liyatakhayyar min addu'a ya a'jabahu, ko thumma liyatakhayyar min addu'a ma sha. Bayan mutum ya gama addu'a, bayan mutum ya gama tahiyya, Annabi ya ce sai ya zaɓi addu'ar da yake so a cikin tahiyya. Sujjada kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa amma sujud fa akthiru fihi min addu'a fa qamil an yustajaba lakum. Sujjada ku yawaita yin addu'a a ciki, domin ya dace a ansa muku. Saboda haka da sujjada da tahiyya duk wurare ne na addu'a, a sallar farilla ko a sallar nafila, babu bambanci. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
ألا Allah subhanahu wa ta'ala yace innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillah, lalle wadanda suka kafirta kuma suke toshe hanyar Allah, al masjid al harami suke hana mutane isa ga masallaci mai alfarma, alladhi ja'alnahu lin nasi sawa'a, wanda muka sanya shi bai daya ga mutane, al atifu fihi wal bat, wanda yake zauna a cikin sa da wanda yake zuwa daga waje, ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وعندما ينفي فانترى أتكين سدزالين فذلك أنت نامت عذابا من ردئي ومن كان قبر فقر الله سبحانه وتعالى ومن يريد فيه بإلحاد بظلم ونذي ينفي فانترى أتكين واتو هرب مكة بظلم دزالين الله تزي أنت نامت عذابا من ردئي Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gargadi ga dukkan wani wanda zai ji a ransa cewa zai saba wa Allah, zai yi babban laifi ko zai yi zalunci a cikin garin Makka, ko zai karkace wa hanyar Allah, ko zai yada bid'a ko shirka ko wata lalata a cikin garin Makka, Allah subhanahu wa ta'ala yana gargadinsa, yana tsoratar da shi cewa in har yayi wannan tunanin Ubangiji zai tsantsana masa azaba mai tsanani. A nan da Allah ya ce bi zulmin, malamai suka ce ana nufin ya yi nufin zalunci da gangan, ba wai ya yi wani abin da a hakikaninsa zalunci ne ba, amma ba da gangan ya yi ba. Kakan iya yin wani abu na ka cutar da wani ko da zai cutar da wani, amma ba da ganganci kai ba, wanda ba a cewa kai ma ka shiga ƙarƙashin wannan wato narkon da Ubangiji ya yi, a'a sai mutum ya yi da gangan, ya nufi abin da gangan, kamar yadda Ibn Juraij Abdul Malik Ibn Abdul Aziz ya faɗa, ya ruwaito daga Abdullahi dan Abbas yace huwa ta'ammud, ana magana akan wanda yayi gangancin yin haka. Abdullahi dan Abbas kamar yadda yake cikin tafsirin Ibn Jarir al-Tabari an ruwaito daga gare shi yana cewa wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzihu min azabin alim, yace ai annallaha an tastahilla min al-haram ما حرمه الله عليك باللسان او قتل فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك فاذا فعل ذلك فقد وجب له عذاب اليم. عبد الله بن عباس يسي ابدا wannan aya take nufi shine ka aikata wani aiki na haramu a cikin hurumin makka, a gari mai alfarma na makka, ko ta hanyar harshenka ka faɗi wata magana da ta saba wa Allah, ta saban Allah, ko magana da za ta cutar da wani ka zage shi, ko ka yi masa bakar magana da zai ji zafi, ko kuma ta hanyar kisa ka zalunci wanda bai zalunce ka ba, ko ka kashe wanda bai da niyyar kashe ka. Fa idza fa'ala zalika, Abdullahi dan Abbas yace to duk wanda ya aikata haka faqad wajaba lahu azabun alim, azaba mai radadi ta wajaba akan sa. Haka nan Abdullahi dan Mas'ud shi ma Ibn Jarir al-Tabari ya ruwaito daga wajensa yana cewa ma min rajulin yahummu bi sayyi'atin fatuktabu alayhi, babu wani mutum a wani wuri daban da zai yi tunanin saban Allah a rubuta masa laifi, walau anna rajulan bi'adani abyana hamma an yaqtula rajulan bi hadha al-bayt la azaqahu Allahu min al-azab al-alim, amma kuma da a ce ga wani mutum a cikin garin Adan Abiyan cikin kasar Yaman da zai yi niyyar cewa zai kashe wani a wannan wato gari na Makka, la azaqahu Allahu min al-azab al-alim, lalle da Allah ya dandana masa azaba mai radadi. Wato abin da yake cewa duk wani wuri ba Makka ba, dan mutum yayi niyyar aikata laifi, idan bai aikata shi ba to ba za a rubuta masa wannan laifin ba, sai in ya aikata, kamar yadda ya tabbata a hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da dama cewa duk wanda ya himmatu man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasana, wanda duk yayi niyyar aikata mummunan aiki sai bai aikata ba, sauran Allah ya sa shi ya fasa, ya tuna ranar tsayuwarsa gaban Allah, ya tuna wato mugun sakamakon zalunci sai ya fasa aikata wannan laifin, shin za ma a bashi lada akan haka, akan rashin aikatawar wannan a ko'ina, amma ban da garin Makka, ce ba wai kana cikin garin Makka ba ka yi niyyar aikata laifi, ko kana wata ƙasa ne a wani gari mai nisa sai zuciyarka ta saka maka cewa akwai wani a garin Makka kana da so ka cutar da shi ko baka cuce shi ba. Abdullahi dan Abbas ya ce to wannan aya tana nuna cewa za a dandana maka azaba mai radadi. Haka nan Abdahat ibn Muzahim shi ma ya ce innar rajula la yahummu bil khati'ati bi Makka wa huwa fi baladin akhar wa lam ya'malha fa tuktab alayhi. Yake cewa mutum zai iya yin tunanin aikata laifi a Makka yana wata ƙasar daban kuma bai aikata ba amma kuma za a rubuta masa wannan alhaki. Saboda haka sha'anin ƙasa mai alfarma sha'ani ne wanda yake babba. Mutum da duk zai yi tunanin aikata laifi ma ko da bai a ƙasar yake ba kai ko da ma bai taɓa zuwa ƙasar ba a ce mutum bai ma taɓa zuwa ko airport ba amma ya yi tunanin in ya je maka shi ko sai ya yi sata haka kawai ya jawa kansa jafa'i shi da bai taɓa ko taka airport ba amma ya fara tunanin inda zai je maka sai yawa larabawa sata ko sai ya cuci wani to wannan tunanin kadai mala'ika zai ja abin rubutu ya rubuta masa shi shine nuziquhu min adhabin alim. To ina kuma ga wanda ya taka kafa ya je haccan ba ma tunanin yayi laifin ba tun daga nan daman ya kulla niyyar zai je yayi ta'asa ne a can wanda suke zuwa domin su yi sata domin su yi sali domin su yi badala matan da ake iba daga nan da 'yan mata da zawarawa da wanda suke kashe aurensu da wanda suke tafiya da aurensu su je can don su yi barna su je su yi karuwanci a jidda ko wani abu mai kama da wannan. To ina su wannan wani irin azaba ce suke tunanin suke jiransu idan wanda tunani kawai yake sakawa yake a ransa bai ma samu ya je ya yi ba. Allah ya ce wa man yurid irada ce kawai yake da ita niyya niyya ce kawai yake da ita. Allah ya ce nuziquhu min adhabin alim. To ina ga wanda shi har ma ya ji ba kuma niyyar ya tsaya a kanta ba ma har ma ya yi ta tafka laifuffuka iri-iri a can wanda suna nan isabat ne gangan ne ake da su wanda suke zuwa ƙasa mai tsarki domin su yi jarima domin su yi sata. Daga mutum yana da wafi yana roƙon wai Allah ya ba shi ta'a ya je sata ne amma yana roƙon Allah ya ba shi ta'a ya sace aljihun wani balarabe ko wani ɗan umara da ya taso daga ƙasarsu ya biya kuɗi don ya zo ya bauta wa Allah shi kuma ya biya kuɗi don ya je cutar da shi a can a gaban ɗakin Ka'aba ana sane ana yankan aljihu ana da wafi. Ina irin wannan ƙaiƙashewar zuciya ta kai ce kana cikin ɗaki mai alfarma a gaban Ka'aba amma kana tunanin yadda za ka cutar da wani. Babu shakka wannan ba ƙaramin narko ba ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake gaya wa bayin Allah. Haka nan waɗanda za su taimaka wa masu irin wannan akwai waɗanda su aikin suke nan su biya wa masu zuwa can su yi baɗala a biya musu a yi musu visa a yi musu tikiti su je in sun je can su biya da riyal nan an kashe musu 400,500 in sun je can su ba da miliyan ɗaya in miliyan ɗaya kashe musu a ce su ba da miliyan biyu. To waɗanda suke yin wannan su ma suna ƙarƙashin wannan ayar domin taimakawa ne akan saɓon Allah taimakawa ne akan ɓarna akwai waɗanda aikin suke nan sana'a suke nan su sa mata su kashe aurensu wasu kuma ma da auren nasu za a hure musu kuɗi ce da kin je can za ki kuɗi wannan talaucin da kike fama da shi kike zaunawa sai mijinki ya baki in kika je can to duk za ki ɗauke nauyin gidanku har ma da iyayenki da 'yan uwanki za ki samu kuɗi in kika samu aikin gidan larabawa saboda ka a bushe musu kunne a hure musu kunne shi ke na a ce ba ki da kuɗi bari in za a miki aiki in kin je can duk abin da kika yi za ki biya da kuɗin riyal saboda ka in aka canza riyal ɗin nan sai ka ga ninkin abin da aka kashe mata an kashe mata 500,000 a can za a karɓi miliyan ɗaya in miliyan ɗaya aka kashe mata miliyan biyu za a karɓa. Babu shakka waɗanda suke wannan aikin jarima suke aikin wannan jarima wanda fasakwarin ɗan adam ka ɗauki ɗan adam ka hure masa kunne ka kai shi gurin da zai wulaƙanta da za a ƙasƙanta shi a wulaƙanta shi a tozarta shi zanto ba shi da mutunci dabba ta fi shi mutunci. Babu shakka wannan laifi ne bayan laifin da kake wa Allah hatta ƙasar ka ma kana mata laifi domin wannan human trafficking ne kana daukan mutane ne kana fasa kaurin su kana kai su gurin da abinda kake fada musu ba shine ba mu musulmin mu ana musu yaudara a kai su irin wannan gurare saboda gurare ne masu alfarma masu daraja a zukatan musulmi wanda ba musulmi kuma sai a ga musu kasashen turai sai ya zo mace a kai ta kasar turai karshe sai ta waye gari ta ganta a gidan karuwanci ba ta da ci ba za ta samu ci da sha ba sai ta yi karuwanci saboda ta ki ta so dole sai karuwanci in kuma wani abu sai a kwashe sai a kai su can a ce za ta je ta samu aiki da girmawa kuma ana biyan ta kuɗi matsudu dan kankanin lokaci in ta shekara ɗaya to za ta gina gida za ta sai mota a Najeriya saboda ka a mata wannan hudubar shedan saboda gabanin azumin nan ta rubuto taiwo tambaya tana kuka a taimaka mata an kai ta tun tana shekara takwas take aiki gurin gidan Larabawa ana karɓar kuɗaɗen ana tura wa iyayenta ta isa aure yanzu tana son ta zo Najeriya ta yi aure amma iyayen sun hana ta kuma an bi an kulle ta an hana mata hanyar da za ta fito da kasa tana kuka irin azabar da take ciki tana ce ayi addu'a kuma ayi wa'azi ga mata da iyayen da suke yi wa ƴaƴansu irin wannan iyaye maza ko mata da suke sa a ɗauki ƴaƴansu ƙanana a je a kai su ƙasa can cikin Larabawa a ce wai za su riƙa samun kuɗi yarinya ba su samu ilimi ba su samu karatu ba ba su samu kyakkyawar tarbiyya ba in ba ikon Allah ba sai ga cewa daga lokacin ne an buɗe mata ƙofar lalacewa sannan ta girma an hana ta aure saboda abin da take samu daga hannun Larabawa abu shakka wannan ba ƙaramar jarima ba ce idan har Allah zai yi wa wanda ya yi niyyar saɓon Allah kaɗai aka ce nuzikhu min azabin alim azabar ma mai raɗi azabar ma ba ƙanƙanuwa ba to ina ga wanda shi yake ɗaukan wannan laifi ba wai kawai tsakanin shi da Allah ba har ma yayi abin da zai cutar da wanda bai ji ba bai gani ba babu shakka wannan laifi ne babba kuma wannan tsoratarwa ce ga dukkan wanda ya zanto wannan ce sana'arsa to lalle ilallah ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya nemo sana'a ta gaskiya sana'a ta mutunci sana'a da ba za ta zaifa cikin fushin Allah ba wasu daga cikin malamai suka ce wannan ayar tana nufin waɗanda suke ɓoye abinci a garin Makka su ɓoye shi don ya yi tsada sannan su fito su sayar kamar Habib ibn Abi Talib yake cewa humul muhtakiruna at-ta'ama fi Makka su ne masu ɓoye abinci don ya yi tsada a Makka wasu kuma suka ce a'a ayar tana maganar dukkan wanda zai aikata wani abu da aka hana shi aikatawa wani abin da aka haramta masa aikatawa a ko'ina ne hatta mutum ya riƙa cewa bala wallahi ko wallahi na da'a na rantsi da Allah ko eh na rantsi da Allah mujahid ya rawaito daga abdullahi dan amr da riwaya ce sahihiya tana cikin musnad ibn abi shayba tana cikin tafsirin ibn jarir jami'ul bayan abdullahi ibn amr yana ce ya kasance yana da gidaje guda biyu ɗaya gidan ba a cikin garin Makka ba ɗaya kuma ya yi shi a cikin garin Makka a cikin haramin Makka to in yana son zai yi wa iyalansa fada wato zai yi musu fada ko zai hukunta shi a kan wani laifi da suka yi masa to sai ya bari sai an je wancan gidan da yake wajen Makka ba zai yi musu a cikin garin Makka ba aka tambaye shi me yasa yake haka ya ce abin da yake yasa ya ce su ana gaya musu cewa anna min al-ilhaji an ya kura rajul kalla wallahi ko bala wallahi fadar e wallahi ko a wallahi an ce shi ma yana daga cikin fadara a garin Makka ya ce to saboda gudun haka inda mutumin da zai yi fada irin waɗannan kalmomin za su ta fitowa daga bakinsa irin wannan rantsan wanda Allah ya kira shi Allahu al-yamin ya ce to gudun kada in tashi fada ga iyalaina a cikin garin Makka in rika fadar waɗannan lafazan kuma in shiga ƙarƙashin wannan ayar shi yasa gidaje na biyu ne ɗaya a cikin Makka ɗaya kuma a wajen Makka idan fada ta kama zan yi wa iyalai na sai in dauna hashi wato fushi na danne shi sai mun fita mun je can an tafi Jidda ko an tafi Taif a can sai ya musu fada wasu daga cikin malamai suka ce wannan ana nufin duka wani laifi duka wani abin da laifi ne zalunci ne cutarwa ne ya shiga ƙarƙashin wannan ayar ba wani abu ake nufi a karan kansa ba banda wani laifi a kowane irin laifi ya shiga ابن جرير الطبري وأولى الأقوال التي ذكرنا في تأويل هذه الآية بالصواب القول الذي ذكرنا عن ابن مسعود وابن عباس مقالة لتفي داتي ونفسر وانا آية الإتتي مقالة لأكا سامو لقى عبد الله إلى عباس لقى عبد الله إلى مسعود شوى معني بالظلم في هذا الموضع كل معصية لله أنا نفي دكم ونسع من الله شيئك نفي لذلك شيئا وذلك أن الله عم بقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم الله سبحانه وتعالى زمن يرمى قنا يي بيوال ونزالينك بيتي دوان دينه فاندلع نزالينك أتكين قلوا مكة ولم يخصص به ظلم دون ظلم في خبر ولا أخر فهو على أمومه باب ونها جيسي قوة آية لتنون قائل الزالينك لشيك لي أكي نفي أنا حكنا باب ونها أبو نهو كنشن هنكلي wanda yake nuna cewa wani zalunci ne ke bantacce yake nufi anan don haka anan ana nufin dukkan wani abin da saban Allah ne laifi ne idan mutum yayi tunanin aiwatar da shi a cikin garin Makka a cikin hurumin Makka to babu shakka ya shiga karkashin wannan aya haka nan shi ma Abu Abdullah al-Qurtubi a tafsirin sa shi ma maganar da ya tabbatar kenan yace al-ilhad wadh-dhulmu yajma'u jami' al-ma'asi yace fandara da zalunci da aka yi magana a nan ta kunshi dukkan saban Allah dukkanin saban Allah min al-kufri ila al-sagair ce daga kafirci ma har kananan laifuka wato har karamin malafi fali'iza bi hurmati al-makan tawa'ada Allah ta'ala ala niyyati sayyi'ati fi Abu Abdullah al-Qurtubi yace saboda darajar wannan wuri darajar wannan wato gari Allah subhanahu wata'ala ya alkawarin narku alkawarin azaba ga dukkan wani wanda yayi mummunan niyya a cikin sa wa man nawa sayyi'atan wa lam ya'malha lam yuhasab 'alayha illa fi makkah duk mutumin da zai yi niyyar aikata mummunan aiki kuma bai aikata ta ba wato bai aikata wannan aiki ba ba za a yi masa hisabi akan shi ba in banda a makkah a makkah ne wannan inda mutum yayi mummunan niyya to wannan mummunan niyya za ta bi shi هذا قول ابن مسعود وجماعة من الصحابة وغيره وأن تشي مجنب عبد الله بن مسعود إذا تشي مجنب دداما لكي تشي صحابي شوى آية تنا مجنب لأكن دكا وليه كوما وليه لكا كافر تي أبن دي وقصع الحافظ ابن كثير الطبري فيما باين ياكا وسمى قنقلو نما لميل سكي فتر وانا أبو دبن كمرما سكي وانا نفهم بويا أبن شي يتشي وأنن wato da waɗanda suka ce ana nufin shirka wato hada Allah da wani ko bautar wani Allah ibnu kasir yace wa hadhihi al-athar wa in dallat ala anna hadhihi al-ashya' min al-ilhad wato waɗannan ruwayoyi ko da sun nuna mana cewa waɗannan abubuwa da aka ambata suna daga cikin fandila a cikin garin makka walakin huwa amru min zalika amma maganar fa tafi karfin haka maganar ta hadi dukkan wani laifi بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها أنا تنبيه لأكي فأكر وأكي هل أنت من أكي جمد واند زي واند يفو أن جرمه إذن أكا تي أنا نفهم كوي متين يقوي أبن تنسى لوك تند أكي بقاتا فتو واي سير ودا مرسوس بقاتا أنتي ينا تكين الإلحاد بظلم تو إناغ واند زي شركة إناغ واند زي جي كيف البدعة أقول دا فكي تفيع غرمك كوي دانس جي في بدعة kaga waɗannan babu shakka sun fi waɗanda za su je su yi zulubi girman laifi a gurin Allah domin laifin bid'a shi ne yake biyo laifin shirka daga shirka sai bid'a ba akwai wanda takamaimai don su yi bid'a har ba wani alfahari yake wai ya je maka ma ya yi bid'a shaji ba an ce su wahabiyawa ba ne to a can ma na je na yi shi gani yake yi kamar wani abin kirki ne ka ƙara zangalo sama da kara ne saura kanka ka ƙara dawowa musiba ka tsaya amma ba za ka daina ba to ka kwashi zulubin ka nan Najeriya fi maka sauki akan ka je ka daddago zulubin da yake cikin Makka akwai wanda suke tafiya dan wannan akwai wanda suke tafiya su je su yi tsafe-tsafe a je dan a yi wani tsafe-tsafe ko a je a yi wani karatun bid'a akwai wanda da aka ce yana zuwa shi wai ana tura shi ɗan jahilan 'yan siyasa jahilan cikinsu wanda ba su san komai ba game da addini sai su tura irin su wasu je su yi musu addu'a zai je masa saukar ƙur'ani ayoyin ba surorin madina a karanta su a madina surorin makka a karanta su a makka wato shi nashi salam ma dan a fahimci cewa shi saukarsa ta musamman ce ba irin ta sauran gaba gari ba ce saboda ka ya mata wata kwalliya duk wannan bid'o'i ne kuma da yaje yayi wannan yana karkashin wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin yudhiqu min azabil alim wanda za su je ayi ka sauka daga ƙasa zuwa sama a faro daga ƙasa ayi ta yin sama karatun da za a yi shi ta baya ta baya da baya babu shakka wannan kafirci ne kafirci ne domin gaba ɗaya rikita maganar Allah ce ba za ka faranta Fatiha ka fara da ayar karshe sannan ta sama sannan ko da wai suke yi wa alqur'ani irin wannan cin zarafin saboda cin zarafi ne maganar Allah Allah ya yi magana ta cikin hikima gaba ɗaya ka hargitsa ta saboda wai shaidanu su baka gudunmawa ka samu biyan bukata ka samu biyan bukata ka yarda ka fusata ubangijinka ka yarda ka je inda ɗakinsa yake garin da ya fi kowanne alfarma garin haihuwar manzansa ka je can ka tsokano ubangiji subhanahu wataala a can kai a tunaninka cewa ubangiji ba abin da zai maka babu shakka da kai da ogan naka da ubangidanka sai kun ga irin kamun da Allah zai muku ko da zai muku talala ku riƙa ganin abin da kuke so yana samuwa to nan talala ce su Fir'auna ba da an yi mutu ita amma daga ƙarshe yaya aƙibar ta kasance aƙibar ta zanto mai kyau ba ta da kyau shi yasa Allah yana maganar aƙiba ne ba badi'a ba ba farkon ake magana ba ƙarshen tana yiwa farkon ka ga ka yi nasara ko ka samu abin da kake so to ƙarshen ake magana ƙarshen wannan ba zai yi kyau ba wanzur kaifa kana aqibatu zalimi duba ka ga ƙarshen masu zalunci ya yi kasance ƙarshen mai zalunci ba ya kyau mai cutar da kansa saboda haka malam ya ce an ambaci ƙananan abubuwa ko wasu abubuwa waɗanda suke na kurkusa dan ayi maka hannunka mai sanda daga waɗanda suke masu girman gaske yace wa lihada lamma hamma ashabu alfil ala taqrib albayt lokacin da abrahata da shi da rundunarsa suka yi wata waga domin su zo su rushe ka'aba ai ba su samu zartar da manufar su ba amma ka duba yadda Allah ya kwatsa-kwatsa da su Allah ya saukar musu da tsairin abadi ya aiko musu da tsuntsaye dodo tarmihin bi hijaratin min sijjid suna jifan su da duwar wasu na ƙonannen yunɓun wuta haka Allah subhanahu wataala ya yi kwatsa-kwatsa da su ya halaka su don su zama izina ga waɗanda za su zo baya ga wanda zai nufi wannan ɗaki da niyyar ɓarna shi ya sa ya zo a cikin hadisi cewa akwai wasu wanda za su zo iyakar ɗakin Ka'aba Allah subhanahu wataala ya halaka su suna cikin sahara kamar yadda za mu karanta hadisin a nan gaba العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله محمد الأمين الشنقيطي أتكين تفسير أضواء البيان يكي تيوا أبين لنا فهنت أتكين وانا مسألة واتو أبين لنا آية تكي مغانا أكزا أن كل مخالفة بترك واجب يكي دكا وانا سابع وعلا نتاعي هو دي متنجة سابع وعلا تحني المر مواجب كمار متنجة مر سلة يكين سلة ko ya ƙi yin azumi aw fi'li muharrami ko ya aikata haramu ya aikata wani abu na haramu yace tadkhulu fi dhulmi wal kurtu wanda ya shiga cikin zalunci da aka ambata to kakkaza cewa sai ka taba kayan wani ne ko sai ka diki wani ko sai ka zagi wani ne sannan ka shiga karkashin ayar a'a duk wani abin da Allah ya ce wajibi ne ka aikata shi in ka bar shi a maka baka aikata wajibin ba ko ka aikata wani abu haramun da Allah ya ce ya haramta maka kai kuma ka yi shi a maka to malam yake cewa abin da yake bayyana daga wannan aya shine ya shiga cikin wannan zalincin da Allah ya faɗa wa amma ja'izat amma abin da yake ja'izi abin da yake halal ne ba haramun ba ka itabir rajul imra'atahu kamar mutum ya yi wa matarsa faɗa ko ya yi wa bawansa faɗa ko yaransa faɗa yace fa laysa min al-ilhad wannan bai shiga cikin fadara ba bai shiga kuma cikin zalunci ba to abinda ya tabbata daga Abdullahi dan Amr yana nuna maka tsananin tsantsenin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta abinda yake jaizi ne halal ne amma ba wani abinda Allah yake kwadaitarwa a kansa ba to tsoro suke yi su aikata shi a garin Makka ina ga abinda yake haramun ne sannan wannan yana nuna maka farashin zama a Makka farashi ne mai tsadar gaske farashi ne mai tsadar gaske babu inda yake da irin wannan tsauraran hukuncin sai garin Makka sai garin makashi Allah ya yi ma wannan tsauran nan tsauran hukunci. To kaga mutumin da yake da rufa-rufan imani a nan ma yaya ya kare da taga-taga kuma ya tashi ya wanke kafarsa wanki zai je zauna a Makka, ai kaga ya jawo kansa. Saboda in a nan abubuwa Allah subhanahu wataala yana kau da kai, a can fa ba haka bane, a can ba haka bane. Saboda ka zama a garin Makka wato farashi ne mai tsadar gaske, duk wanda yake can a zaune ko wanda zai je ya zauna ko wanda zai shiga umara ko ya je hajji to ya kaffa kaffa ya fito lafiya ta rabu da Allah lafiya, sai ya je neman garin neman jira ya rasa ido. A irin wannan lokaci na azumi za ka ga ana ta tururuwa, ana ta tururuwa, ana kashe maɗuɗin kuɗi tun ya biya wa kansa, ya biya wa iyalansa, ya biya wa ‘ya’yansa, ya biya wa mai rarrafe ma, a yi masa visa, a yi masa tikiti, a tafi da shi a je a kama hotel mai tsada, a kullum zai biya dala 1000. Saboda haka a cikin kwana 10 zai biya dala 10,000 wajen miliyan 6 ba kaɗan. Wannan banda kuɗin tikiti, banda kuɗin visa, banda transport da zai kashe. At least kafin ya je ya dace ya kashe wajen miliyan 7 ko 8, banda guziri, banda abin da zai siyo na tsaraba. To kuma ya je ya kwaso tirin zunubi kuma ya dawo da shi. Me amfanin wannan? Ka sayi laifi da kuɗinka. Wasu suna zuwa don su yi ibada, don su bauta wa Allah, don su kusanci Allah, amma da yawa suna zuwa don alfahari, fariya, fariya suke kai su. Suna zuwa fariya saboda kada bare ya je bana ce bai je ba, sai ga ko yau ce ta haushi, wani ko bashi ne ya ci ya je, wani an ga ya ga wani ɗan abokinsa ya kwaso gidan duka an taho, to shi ma sai ga dan menene baɗi ba zai haka ba. Sai ka ga mutum ɗaya ya kashe wajen miliyan 40, wai ya je umara ya dawo. Yawancin waɗanda za a je da su umara ma basu mai umara ba, basu san ma mai umara ba, ga maƙotansa suna kwana da yunwa su tashi da yunwa, ga bayan Allah suna nan rana tana dukansu, yanayi yana dukansu, ba zai iya fitar da miliyan 1 daga cikin abin miliyan 40 ɗin nan bai ciyar da mutanen unguwarsa, amma zai iya kashewa saboda fariya wai ya tafi umara. Kaga wani yana zaune duk ibadar da ake a cikin watan Ramadana ba ruwansa, yana baccinsa a gida sai dai ya sha shayi, azumin ne kawai zai yi shi ma gudun ganin jama'a kansa ke baya azumi, amma ba za a gan shi a cikin gurin tafsiri ba, ba za a gan shi gurin kiyamun laili ba, ko ba shi zai yi a gida ba, amma wai in goman ƙarshe ta zo to wai zai yi ta a can, wai duk zai fanci sai ai sallar ka a nan ɗaya ce shi tashi kan 100 ce ko 200, wai saboda haka zai zo lokaci guda ya maka fintin kau. Ba wanda yake da tabbas wace ibada ta ce Allah zai karba. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Al-Hasan al-Basri yake cewa da na san sujjada ɗaya da Allah zai karba daga waje na, da ba karamin murna zan yi ba, in san wannan sujjada zan yi ita Allah ya karbe ta. Saboda me? Saboda na samu garanti cewa ina cikin muttaqi ne kenan. Muttaqina kuma su ne fi jannatin wa nahar. To kai ina kake da garantin cewa wannan umarar da kaje wanda Allah ta'ala shi kadai ya san irin niyyarka, kake da garantin cewa za ta karbu? Kake ganin cewa wannan bayan Allah talakawa da suke da masallaci su suna sallah, kana ganin cewa cikin dan da dalloki za ka musu fintin kau sai za ka yi sallah a bayan limamin harami, bayan limamin harami ne dauke maka komai da shi ba ta kansa shi ba in bai ba Allah ba ko ga shiga Ka'aba sa Abu Jahil nan ne gurin hirarsu, ko baka sani ba a nan gindin Ka'aba take hira, kai da sai shekara shekara kullun da safa Abu Jahil, Abu Umayya, Al-Walid ibn al-Mughira duk da safa su ka fito nan ne dabarsu, ba kana da kana karanta sira ba annabi zai zo zai sallah su ce waye zai je masa kaza, waye zai zo masa kaza, wannan ya cece su, ya cece su zaman sa gindin Ka'aba. To kai sai da za ka je ka yi shawagi ka yi shi a sharorin tsayi, saboda ka mutu tsoron Allah ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim. Yake cewa wasu daga cikin malamai suna cewa wasu daga cikin malamai suna cewa man hamma an ya'mala sayyi'atan fi makkah wanda duk yayi niyyar aikata mummunan aiki a makkah azaqahu Allahu al'azab al'alim ala zai dantana masa azaba mai radadi bi sababi hammihi bi zalika wa illa bi fa'alha saboda wannan niyyar da yayi zai aikata ko da bai aikata ba bi khilafi ghayr al-haram al-makki min al-biqa sabanin sauran gurare a duniya wanda ba harami ba dan kai niyyar aikata mummunan aiki baka aikata ba ba za a sa maka ba za a fala yu'aqabu fihi bil hadd dan kai niyya ba za a maka uquba ba sannan malik ya cigaba da cewa to fa hadhihi al ayatu al karima mukhassisatun li umumi qawlihi man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasana wannan ayar ta kebance gamewar da hadisin nan yayi na abdullahi dan abbas inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya himmatu wato yayi niyyar aikata mummunan aiki sai bai aikata ba to za a rubuta masa lada na bai aikata ba to wannan ayar ta kebance garin makka wa alaihi fa hadha at-takhsis li shiddati at-taghlil fi al-mukhalafati fi al-haram al-makki wa wajhu hadha zahir don haka wannan aya ta kebance don a ƙara nuna maka tsananin hukuma ta saba wa Allah a cikin haramin makka wato a gari mai alharma na makka kuma fahimtar wannan abun zahiri yake yace wa yahtamilu an yakuna ma'ana al-irada fi qawlihi wa man yurid fihi bi ilhadin al-azm al-musammim ala irtikab al-dhanb fihi tana yiwa wani yace ma'anar al-irada a cikin wannan aya da yace wa man yurid ana nufin mutum ya kuduri niyya ya gama yanke hukuncin zai aikata laifi an san al-azm al-musammim wato mutum ya gama yanke kuduri zai yi abu ko bai yi ba a ko ina ne za a rubuta masa dinibi wannan ko ba a makka ba inda mutum ya gama yin niyya zai yi abu to yana da wannan laifin matukar dai ba tsoron Allah bane yasa ya tuba ya dawo النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه النبي يتشيل واتو إذا مسلمي بيسكح إلى مكامنسو لتقبنسو تو دواند يتسا دواند أكتش دو تذاسو يعني يسكى تيمون فهين تاواند شي يتسا زي تفوتا أما بيه ليكم واند شي أكتشي annabi ce shi ma saboda yana da niyyar kashe dan uwansa riga shi wancan yayi ba dan haka ba shi ma da shi yayi nasara shi bai kashe shi saboda haka akwai iradar da mutum in yayi ko bai aikata ba ko ina ne yana da laifi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya magana a duniya da arba'a ta nafar duniya ta mutum hudu ce ya faɗi mutumin da Allah subhanahu wataala ya ba shi dukiya bai san Allah ba a cikin dukiyarsa bai san haƙoƙin shi bai san haƙoƙin bayin Allah a cikin dukiyar nan ba yana fagamniya a cikin dukiyarsa annabi yace fa hadha bi arda'il manazil wani yana cikin mafi kaskancin masaukai ranar gobe kiyama sai yace sai hukuman da Allah subhanahu wataala bai bashi ilimi bai bashi dukiya ba sai yake cewa ina ma ina da dukiya irin ta wani wato wanda mai laifin da dukiyarsa ni ma in yi aiki irin nashi Allah yace fa hu annabi yace fa huwa bi niyyatihi fa huma fil wazr sawa to ya ci alfarman niyyarsa shi ma ya ci albarkan niyyarsa mummunan niyyar da ya ci albarkarsa to haka suna tare a laifi kaga adam bai aikata ba amma da yake ya ci kudirin zai yi kawai dai bai samu damar yi ba ne to sai zanto ana masa laifi ana rubuta masa laifi limamai biyu al-bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yabzu jayshin al-ka'bata fa idha kanu bi bayda'a min al-ard yaqsafu bi awwalihim wa akhirihim qalat ya rasulullah kayfa yaqsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihi aswaquhum wa man laysa minhum qala yaqsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim annabi sallallahu alaihi wa sallam yace za a samu wata rundunar mayaka da za su je yakar Ka'aba sai sun zo wani guri mai sahara sai Ubangiji subhanahu wataala ya sa kasa ta haɗe su da na farkon su da na ƙarshen su to shine Aisha take cewa ya Rasulullah ya za a haɗe na farkon su da na ƙarshen su a cikin su kuma da kasuwannin su da wanda shi hayya ce ta biyo da shi baya cikin su sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuksafu bi awwalihim wa akhirihim da na farkon da na ƙarshen gaba ɗaya za a musu kuɗin goro a hallaka su ƙasa ta haɗe su sun bai ba tuna ala niyyatihim sannan sai a tashi kowa a kaddiyarsa. Sauraka in an je can niyya ta ce za ta bambance. Sauraka sha'anin Ka'aba yana da girman gaske, ko in ce sha'anin Makka abu ne mai girma. Don haka wannan aya tana nuna wajabcin ka ga wato girman sha'anin Makka, ka girmama sha'aninsa, kuma tsoratarwa ce mai tsanani ga wanda zai je da niyyar saɓon Allah, ballantana kuma wanda za su je su yi saɓon Allah. Saɓon Allah a cikin garin harami girmansa yana da, wato laifinsa yana da girma ƙwarai da gaske, hatta tunanin laifi a cikin wannan guri laifi ne da Allah yake kama mutum da shi. Wannan ka'ida ce kuma wasu suke dunkulalliya, duk saɓon Allah a gurin da yake da martaba da daraja, saɓon Allah a gurin da yake da martaba da daraja ya fi girma, girman laifi akan a yi shi gurin da bai kai shi daraja ba. To idan wani ya zo ce to ta yaya za a ninninka laifuffuka a gurare masu daraja ko a wasu lokuta masu daraja, kamar wanda za su saɓa wa Allah cikin azumi, shahrul Ramadan, wata ne mai alfarma, wata ne mai albarka, wata ne mai daraja, a ce wanda za su saɓan Allah a cikinsa laifinsu sai ya fi girma akan wanda za su yi saɓan Allah a cikin wasu watanni, dukkaninsu ko masu saɓan Allah ne. To wani ya ce to ya za a yi a ninninka musu laifi. To an sa anan shi ne ba a ninninka laifin ba ninninka shi za a yi ba, wato in sun yi laifi ɗaya a yi musu uƙuban laifi biyu ko laifi uku ko goma. A Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bada doka ta bai ɗaya, man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithluha wa hum la yuzlamun. Allah ce duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki to za a ninka masa shi goma, wanda ya zo da kuma mummunan aiki to ba za a yi masa sakayya ba sai da gwarkwatan kwacin aikinsa. Wannan shi ne adalcin Ubangiji da falalarsa. Wannan aya makkiya ce, aya ce da ta sauka a Makka. Wato wannan ayar da muke karantawa man yuridu bi ilhadin bi zulmin, wannan aya da muka karanta ta biyu, man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, aya ce makkiya, domin aya ce cikin suratul an'am. Suratul an'am dukkaninta makkiya ce. Amma qad tudha'afu sayyi'a, ana iya ninninka laifin da mutum zai yi a Makka, min haythul kayfiyya, ta bangaren irin yanayin azabar da za a yi masa. Wato ko da za a yi masa azaba iri ɗaya da ta wancan mai laifin da ya yi a wajen Makka, shi tashi yanayinta sai ya fi tsanani. A ce za a yi maka bulala ko za a yi ma wani bulala goma, wannan ma za a yi mashi bulala goma, wannan sai aka samu wani ɗan yaro shafulfuli wanda ba yi da kumari aka ba shi bulala aka ce yi ma wannan, wannan ko aka samu wani garjejen ƙato mai ƙarfi aka ce kai ma yi masa bulala goma. Dukansu bulala goma ce, amma ta wa ta fi sauƙi, ta wancan ɗan gurgurin yaron daga bulalarsa sai ta fi sauƙi akan ta wannan murgujejen ƙato. Saboda ana iya barin su bai ɗaya ta fuskar adadi, amma ta fuskar kaifiya, ta fuskar kaifiya ba ta fuskar quantity ba, ta fuskar quality. Saboda ta fuskar quantity duk ɗaya ne, amma ta fuskar quality wannan nashi sai ta fi zama qualitative. Saboda haka za mu ga ƙarshen ayar, Allah ta nuzikhu min adabin alim, za mu ɗanɗana masa azaba, ba a tsaya iya nan ba, sai aka ce azaba kuma mai raɗaɗi, wanda yana nuna maka cewa za a ninninka masa, wato ba ninninka masa za a yi ba, amma kuma azaba za ta yi kauri ƙwarai da gaske. Kuma idan ka ga dama kana ita hadisin man hamma bi hasanatin, wanda yana magana kan man hamma bi sayyi'ati, yana magana kan wurin da ba Makka ba. Amma ita Makka aya ta yi togace ta cewa dukkan wanda ya zo da niyyar mummunan aiki a cikinta to wannan zai gamu da mummunar azaba. Ci gaba.
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرِ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.
الله سبحانه وتعالى يقول وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ, kuma ka tuna lokacin da muka nuna wa Ibrahimu makanal baiti, wurin gurbin gina ɗakin Ka'aba, muka ce da shi Allah tushrik bi shay'a kada ka hada wani abu da ni fa tahir baitiya lit-ta'ifina kuma ka tsarkake daki na ga masu dawafi wal qa'imina da mazauna cikin sa war ruk'a'is sujud da masu ruku'u suna sujjada anan ubangiji subhanahu wata'ala ya dawo da mutum yadda wannan daki mai alfarma ya samu asali wanda su waɗannan kafirai a yanzu suke wato jin cewa nasu ne suna wani kafafa da shi har ma suna hana mutane waye sujuduna an sabilillahi wal masjidil haram amma suna hana mutane shiga masallaci ko suka hana su shiga su hana su zuwa su yi ibada a wannan daki mai alfarma to Allah subhanahu wataala yana gaya musu cewa wannan daki mai alfarma da waɗannan bayan Allah za su zo su kadaita Allah a ciki dan su aka gina wannan daki tun farko ba an gina su ne dan ku da kuke sa gumaka kuna bauta musu ba ku da kuke sa gumaka kuna bauta a cikin wannan daki ku ya kamata a hana ku shiga ku yi wannan bautar ba ku da za ku hana waɗanda suke zuwa dan bautar Allah shi kadai ba saboda haka ana gaya musu cewa wannan dakin asalin samuwar sa ko ginuwar sa akan wannan yanayin da kuke ganin sa ya tabbata ne a hannun Ibrahim alayhis salam da irin wato umarni da Allah subhanahu wataala ya bashi wanda kuma ya gina shi akan wani harsashi harsashin nan shine bautar Allah subhanahu wataala shi kadai ba tare da hada shi da kowa ba kuma aka kebance wannan daki dan masu bautar Allah lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'a'is sujud Allah ce wa iz bawwa'na li Ibrahim makana al-bayt tunda lokacin da muka nuna wa Annabi Ibrahim wurin wato gurbin dakin Ka'aba wato Allah subhanahu wataala yana gaya wa annabin sa sallallahu alaihi wasallam cewa ya tuna ko ya ambata wa sahabbansa lokacin da Allah subhanahu wataala ya shirya wannan wuri na ginin dakin Ka'aba ya saukarwa da Annabi Ibrahim alaihi salam wahayi ya nuna masa cewa ga inda zai gina Ka'aba Allah subhanahu wataala ya amfana kalmar bawwa'na bawwa'a ai hayya'na muka shirya masa duk abinda aka ce an yi tabu'ar sa shine an shirya shi ya dace da abinda ake so ayi a gurin shine tabu'a shine ubangiji subhanahu wataala yake amfani da kalmar bawwa'na domin kalmar bawwa'na daga ba'a yana nufin komowa wa ba'u bi ghadabi min Allah ay raja'u bi ghadabi min Allah shi kuma gurin da aka shirya shi ya dace da abinda aka shirya shi domin sa guri ne da in ka je kai wannan abin to zaka kuma komawa to shi yasa aka yi amfani da kalmar ba'a domin wanda dai ya je gurin zai yi sha'awar komawa domin an shirya shi don bautar Allah kuma guri ne na tsarkake Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ke cewa kazalika makkanna li yusuf fil ard yatabawwa'u minha haythu yasha haka nan muka wato shiryawa annabi yusuf gurin zama a bayan kasa yana zaunawa a cikin ta inda ya ga dama Allah shirya masa gurin zama wanda yake mai dacewa da irin martabar sa da darajar sa haka nan ubangiji subhanahu wataala a wata ayar yana cewa wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasana wanda duk suka yi hijira wato dan Allah bayan an zalunce su Allah ce tabbas za mu shirya musu kyakkyawar rayuwa a duniya lanubawwi annahum fi dunya hasana za mu shirya musu kyakkyawar rayuwa a nan duniya haka nan a wani guri suratul ankabut Allah yake cewa wallazina amanu wa amilus salihati lanubawwi annahum fil jannati ghurafa wadanda suka yi imani suka yi ayyuka na kware za mu shirya musu gidajen benaye a aljanna saboda haka duk kalmar nubawwi anna tana nufin shiryawa haka nan wa iz bawwa'na li ibrahima muka shirya gurin ginin dakin Ka'aba muka nuna wa Annabi Ibrahim alayhi salam wannan dakin Ka'aba shine farkon daki da aka gina wa mutane domin ibada yadda ubangiji subhanahu wataala yake cewa inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lallati bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinat maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina Allah ce inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalle farkon dakin da aka aje shi aka sanya wa mutane don bauta shine wannan da yake Makka mubarakan Allah ya sanya shi mai albarka ne wa hudan lil alamin kuma shiriya ne ga mutanen duniya duka a cikin sa akwai wasu ayoyi bayyanannu akwai gurin tsayuwar Annabi Ibrahim shine maqam Ibrahim Allah ce man dakalahu kana amina, duk wanda ya shige shi ya tabbata mai aminci, mai kwanciyar hankali da zaman lafiya. To wannan aya tana nuna cewa ɗakin Ka'aba daman can shi ne farkon ɗaki da Ubangiji Subhanahu wata'ala ya sanya a bayan ƙasa don bautarsa. Annabi Ibrahim alayhi salam ya sa harsashin sa ne na gidan Ka'aba, amma da ma akwai shi yasa Allah ce wudi'a lin-nas. Lin-nas anan kowa da kowa ya shiga. Saboda haka wannan ɗaki a ayar da take cewa lin-nas zai nuna maka cewa har sai Annabi Adam alayhi salam ya yi bautar Allah a gurin. Idan iyaka Annabi Ibrahim alayhi salam ya jaddada ginin sa. Shi yasa anan zaka ga Allah ya ce wa id bawwa'na li Ibrahim makana al-bayt. Kaga da ma akwai gurin kenan. An nuna masa gurin da ɗaki ne. Yasa zaka gaina cewa rabbi inni askantu min zurriyati bi wadin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram. A lokacin ba haifa annabi isma'il ba, lokacin kuma haihuwar annabi isma'il lokacin ne aka nuna masa gurin da zai gina. Ya annabi isma'il an haife shi ya girma, da shi aka yi wannan wajen yarfau Ibrahim qawa'id min al-bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna. To zaka su biyun suka gina. To lokacin da ya dauki Hajara ya kai ta wadin ghayri dhi zar'in, wuri ne wanda babu shuke-shuke babu komai, amma ya ce inda baitikal muharram. Saboda haka kaga ashe akwai da can ɗakin Ka'aba, amma wani abu ya sa ya gushi daga bayan ƙasa. Allah sai ya nuna wa Annabi Ibrahim gurin ya ce to zai sake sanya harsashin ginansa. Saboda haka shi ne farkon gurin ibada da Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa mutane a bayan ƙasa. Shi yasa zama awwala baitin wudi'a lin-nas. A cikin sahihaini hadisin Abu Dharr al-Ghifari yake cewa na ce ya Rasulullah ayyul masjidi wudi'a fil ardi awwala, wani masallaci ne na farko da aka fara sanya a bayan ƙasa? Annabi ya ce al-masjidul haram, masallaci ne al-farma na Makka. Sana Abu Dharr yace qultu thumma ayyu, sai wanne? Sai ce al-masjidul aqsa, masallacin Qudus bas na mafi nisa. Sannan sai na ce kan bainahuma, nawa ne tazarar lokaci tsakanin sanya wannan da wannan? Ce 40 sana, shekara 40. Saboda kaga masjidul aqsa guri ne wanda yake da tsatsi, shekara 40 ne tsakanin sa da samuwar Ka'aba a bayan ƙasa. Kaga babu wani yahudi da zai zo tinkaho ya ce ayu inda masallaci ne alfarma yake, a ƙasa akwai Solomon Temple, gurin bautar Annabi Isma'il a Annabi Suleiman, cewa za su rushe masallacin Qudus don su raya gurin bautar Annabi Suleiman. An ce tsakanin ginin Ka'aba da tsakanin samuwar Ka'aba, abin nan Ka'aba da tsakanin shekara 40. To ko Annabi Ibrahim alayhis salam ne ya samar da wannan gurin ya zanto aqsa ya kasance bayan shekara 40? Kaga babu magana zuwa Annabi Suleiman, lokacin ina magana Annabi Suleiman. Annabi Suleiman yana cikin annabawan Bani Isra'ila. Annabi Suleiman yana cikin Annabi Suleiman dan Annabi Dawud. Annabi Dawud ne ɗaya daga cikin annabawan Bani Isra'ila, wanda akwai annabawan Bani Isra'ila da yawa da suka gabace shi kafin ya zo. Saboda shi ɗaya ne daga cikin su kuma Isra'ila jikoki ne ga Annabi Ibrahim alayhis salam. Dan Isra'ila shine Yaqub, Yaqub ɗan Ishaq. To kaga aka ce tsakanin samar da Ka'aba, ko da ka ce Ibrahim alayhis salam shine ya gina Ka'aba, aka ce kuma a ƙasa masallacin Qudus ya zo bayan sa da shekara 40, to ka san ba magana bace ta Annabi Sulaiman alayhis salam. Ya riga ya shi ballanta nama masallacin Ka'aba daman yana can. Annabi Ibrahim alayhis salam nuna masa gurin akai, kamar yadda Allah ce bawwa'na li Ibrahima makanal bayt, nuna masa gurin akai, ce to anan ne yake, nan da zaka gina shi. Shi yasa yace da ya kawo iyalinsa tun lokacin ba a ma nuna masa ba, yace bi wadin ghayri dhi zar'in inda baitikal muharram. Lokaci yayi, za mu tsaya anan. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada, na kuskure Allah ya yafe mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.